Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan birnin Washington a maraicen yau Alhamis 30 ga watan Yuli akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Maryam Dauda.
A yau da yake ranar tattauna batutuwan kiwon lafiya ne, za mu kawo muku ra'ayoyin mata game da abin da ya ja hankalinsu suka fara karatu a fannin kiwon lafiya.
Na farko, na yi sha'awa ne in karanci wannan fanni domin in taimaka ma 'yan uwana mata. Zaka ga za kawo mace, za ta dai mace dai ba kula tana jin kunya an kawo ta ko haifuwa ko ƙwari ko wani abu, sai ta samu namiji ne a wajen din wanda zai duba ta. Sai kaga sun ki zama a asibitin din su koma gidan damuwansu.
A makon da ya gabata, shirin yau da gobe ya fara tattauna batutuwan maganin gargajiya da ma na zamani da ke karawa ma'aurata kuzari da ni'ima. Idan muka duba, wato inda muka duba illolin waɗannan magungunan musamman ga mata, to shin ko waɗannan magungunan na da wata illa ga maza?
A makon ran da bai sha ba, an ce ba zai sami wannan biyan bukata kamar yanda yake sha ba. Za ka ji ba amfani sosai. Kullum sai mutum ya sha. In bai samu ba kuma ba zai kokari kamar abin da sai ka ce talatal. Amma idan ka sha, za ka ji abin da muhimmanci.
Kuma yau muna tare da Dr. Bashir Yunusa, ƙwararre a fannin da ya shafi mara da mafitsara na asibitin Malam Aminu Kano, akan illar yin amfani da magungunan gargajiya da na nasara don ƙara kuzari ga ma'aurata.
Amma kafin nan za ku ji amsoshinku da kuka turo mana ta Facebook game da tambayar mu ta jiya akan illolin da ke tattare da magungunan ƙara kuzari da ma'aurata ke amfani da su. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan.
Shin kuna da masaniya game da illolin da ke tattare da magungunan ƙara kuzari da maza ke amfani da su? Tambayar mu ta jiya kenan, kuma ga yadda kuka amsa ta Facebook da email. Sakon farko daga Mudassir Ibrahim Mando Kaduna ya ce, hakikanin gaskiya an tabbatar da cewa duk matasa masu amfani da ire-iren waɗannan magunguna gaba kaɗan suna iya rasa kuzarinsu tun girma bai kama su ba.
Hakika, da yawan ma'aurata maza na sane da illolin da ke tattare da maganin ƙara kuzari, sai dai kawai su bijire da shi, suna ganin ba komai ba ne, su dai su biya buƙatarsu, kada a ce sun gaza. Ba sa kallon abin da gaba za ta haifar masu, sun manta da ba da ƙarfinsu suke amfani ba. Fatarmu Allah ya sa masu yi su gane, komai nisan jifa ƙasa za ta faɗo ba ta zama a sama. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau.
A gaskiya matasa ba su cika amfani da waɗannan magunguna ba, sai dai manyan mutane. Sako daga Babangida Muhammad Karasuwa.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya yin amfani da magungunan ƙara kuzari ba bisa ƙa'ida ba na da matuƙar illa. Wani lokaci gaban mutum kan tsaya cak har sai an je asibiti, sannan yana janyo illa ga zuciya domin maganin kan tilasta fitar jini da ƙarfi. Allah ya kyauta. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaram.
Hakika, duk wanda ke amfani da waɗannan magunguna ya san irin illolin da ke tattare da irin waɗannan magunguna. To yau da gobe, ku ƙara faɗawa masu yin amfani da waɗannan magunguna da su tuna da cewa bari dai ba shegiya bace da ubanta. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya.
Kai daɗina da yau da gobe suna wayar da ma'aurata don su san abin da zai cutar da su. Sako daga Baba M. Salabanki.
Ni kam ina da ƙarancin sani game da wannan lamari, amma na kasa kunnena don sauraron yau da gobe. Sako daga Ibn Abdallah Bojude.
A ganina maganin ƙara kuzari da maza ke amfani da shi zai zama da illa sosai, a dai dangana da halittar da Allah ya yi mana. Sako daga Bafu Patrick.
Tabbas, abin da yake ƙara yaduwa kenan a cikin al'umma. akwai wani mutum da yayi sabon aure sai ya je ya nemi irin wannan magani. In takaita muku, a yanzu dai mutumin nan wallahi Allah baya iya tafiya, ya zama gurgu, kuma ga amaryarsa nan tana nan lafiyar taras. Sako daga comrade Abdullahi Mansur Dutse.
A zauren namu na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya, Ibrahim Abdulaziz ya yi hira da wata mata da ta bayyana mishi ra'ayinta akan kiwon lafiya da kuma abin da ya ja hankalinta ta fara karatu a wannan fannin.
Yanzu haka na leka wata cibiyar kula da mata abin da ake kira maternity, kuma na samu wata baiwa Allah wanda idan da ake kira nasu, wato ike da farko ya suna, sannan kuma me yasa kika karanci wannan aiki naku na nasu?
Da farko suna na Jamila.
Da farko tukunna me baki sha'awa malama kika shiga wannan aiki na aikin asibiti ko kuma aikin jinya?
Da farko na yi sha'awa ne in karanci wannan fanni domin in taimaka ma ƴan uwana mata, sannan kuma ina kwaɗayin ladan da yake cikin wannan aiki. To abu biyu ne shi yasa na karanta.
To gashi kin karanta, bari mu koma baya. Wai ya ake kawai kin zan koko kin je makarantar koyon aikin jini ne kuko ya lamarin yake ne?
Na je makarantar koyon aikin unguwar Zoma, makarantar wanda ake cewa School of Nursing and Midwifery.
To da kuka je ya katun yake da dadi kuko?
To karatu alhamdulillah, karatu akwai dadi akwai wahala.
Menene dadinsa, menene wuya?
Dadinsa shine kana in har kana fahimta, in har mutun yana karatu yana fahimta yana da dadi, domin aikin yana da wahala sannan kuma yana da dadi. Akwai wahala ta wajen karatu din, sannan ta wajen yawan ayyukan matukuna, domin ba karatun kaɗai bane. Kuna cikin makaranta za ta tura ku ayyuka da sauransu, inda duk zai bar gidan shi ya tafi ya je wata ɗaya wata biyu a wani waje. To kaga ba kowa ne zai iya yin haka din ba.
To kafin ki zo wannan asibiti, kamar yadda kika faɗa lokacin kuna makaranta akan tura ku, kina iya tuna wani ƙauye da kika je da kuma ɗan wuyan da aka sha?
Lalle ina tunawa, an taɓa tura ni wani ƙauye mai suna Mayo Lope. Lokacin kuma ma na haifu, yaro na bai fi wata biyu ba, muka tafi wajen ɗin. To da naje kuma na yi facing problems daban-daban a wajen ɗin, domin naje na yi ta ciwo ga yaro, ga rashin lafiya, ga aiki. Dole ne kuma koyaye sai ka zo asibitin ɗin kai aiki, kuma sannan ga yaro, ina goye da yaro, muna aiki, yaro na bayana, tana ana mana lectures akan wani abu, yaro na kuka, dole ne in fita in dan zauna da sauransu dai. Sannan kuma a cikin ƙauyen ɗin babu ruwa mai kyau, abinci ma ba abin da kake so zaka samu ba. To kaga wannan ma gaskiya akwai wahala.
Amma wannan wahalan bai sa jikinki ya yi sanyi ba, ko kuma wataƙila ba ki fasa ma koyon aikin jini ne?
Kai babu, sai dai ma ƙara mini ƙaimi da son taimako, domin so da dama za kawo wasu, kamar misali mata, yawanci ma problems ɗin akan mata ne, za ka ga za ka kawo mace, ga ta dai mace dai bafulatina tana jin kunya an kawo ta, ko haifuwa ko ɓari ko wani abu, sai ta zo samu namiji ne a wajen ɗin wanda zai duba ta. An sha samu matsaloli da mata da yawa, sun zo haifuwa sai a gani likitan wajen ɗin namiji ne ko nurse ɗin namiji ne, a ce kwanta a duba ki, sai kaga sun ƙi zama asibitin ɗin, su koma gida da damuwansu, domin suna jin kunya za su kwanta namiji ya duba su.
Ga kalmomi zan bayyana na kira kan kiwon lafiya, waƙa ce wadda na shirya magana kan kiwon lafiya. Sarki Allah na gode domin hikima da ka bayyana, ga kalmomi da na shirya waƙa kan kiwon lafiya. Ya Allah na roƙe ka hikima kan kiwon lafiya, Allah mahaliccin kowa sarki babban mai magani. Mai sarki Allah ba ya ƙaunar zunubi ko sau ɗaya, Allah mai yin alheri ba ya kasawa ko ɗaya. Allah mahaliccin ɗan Adam ya tattara mu a duniya, shi ya yi tsauni ya yi tekuna ya shirya su a duniya. Ga dabbobi ya tara a cikin daji sarƙaƙiya.
Maryam, kin ji bayanin ta kuwa yadda da goyo ma take fafutukan neman ilimin nan.
Ga wahala, ga ba abinci, ga ba abubuwan da suka kamata.
Shine to Allah taimaka.
Amen.
Ko akwai wata illa ga maza masu amfani da magungunan gargajiya na ƙara kuzari? Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ra'ayoyin wasu mazaje akan wannan batun.
Malam, kana da labarin cewa wasu maza suna amfani da wasu magungunan irin na gargajiya nan da nufin ƙarin ƙarfin maza?
Ƙwarai kuwa suna amfani da shi. Da suna ta yawo, wasu su ce a ci da nama, wasu a ce a hambuɗa haka a ci, duk da nema samu yi ƙarfin maza ne, suna ta sallansa.
Akwai labarin mahimmancinsa?
Ƙwarai kuwa yana da mahimmanci. Dan naga suna ɗauka har Saudiya suna kaiwa, su tafi da gwangwani-gwangwani, kuma sun je naga suna sayarwa suna dawowa da shi.
Ya batun illa fa?
To, hanya yana da illa kuwa da yana da illa idan suna yin bayani. An ce yaji ne itatuwa ne saiwa haka ke, amma kuma mutum ran da bai sha ba, an ce ba zai sami wannan biyan bukata kamar yanda yake sha ba. Za ka ji ba amfani sosai, amma idan ka sha za ka ji abin da muhimmanci.
Da haka kullum sai dai mutum ya sha kenan?
To, shi ne matsala kenan. Kullum sai mutum ya sha, in bai samu ba kuma ba zai kokari kamar abin da sai ka ce talatala.
Mala, akwai wasu mutane da suke kewa suke tallan wasu magunguna da sunan maganin ƙarfin maza. Kana da labari?
Ina da labari sosai kuwa. Wato, shi dai wannan magani a mafi yawanci idan mutum ya sha shi yakan yi masa amfani a lokacin da kai amfani da shi. Amma idan ya kasance kamar gobe ko jiya baka sha ba, sai ga kuma abin da ya tahi wani iri. Kuma muna dai cin ana faɗakarwa cewa yana ma da illa a lafiyar mutum.
Kai ka taɓa amfani da shi?
A ni ban taɓa amfani da shi ba. Na bi yin amfani da magunguna na gargajiya irin namu na gida.
Na gargajiya da ake saiwa a irin bakin teku ko kuma na sayoyi da sauransu?
Na sayoyi da sauransu, wanda za ka je ka haƙo ko kuma ka sa wani ya haƙo maka. Ƙwarai kuwa, na fi amfani da irin wannan.
To, wannan ɗin shi yaya yake?
Wannan ɗin yafi, saboda shi idan ya riga ya ratsa jikin mutum, to shi kowane lokaci, shi in ya ratsa jikinka kowane lokaci kana da samun biyan buƙatarka sosai. Ƙwarai kuwa.
To, ya batun illa yana da illa?
To, ni wannan na gargajiya dai ni ina ganin shi bai da illa. Saboda matakar illarsa ɗaya ka haye maka yawa, ka sha yadda zai ma yawa yadda zai wuce adadin yadda za ka sha, ya kamata mutum ya sha. In mutum ya sha, ya zama ne ya daɗe bai kuma shan wani ba. Ƙwarai kuwa, ba kowane lokaci ba kullum ba mutum ya dinga sha. Amma shi na Bature, in ka haye gobe in baka sha ba, to za ka ga akwai matsala a ciki.
A karan magana, barka dai. Mukan ji ana cewa akwai wasu daga cikin masu sai da magunguna suna sai da maganin ƙarfin maza. Ana da labarin wannan?
Na kan ji. Amma ban taɓa yin amfani da shi ba.
Ni ta baka taɓa amfani da shi?
To, gaskiya ni kamar ban amince masa ba.
Dalili?
To, ban taɓa ganin wanda ya sha ya ce ya yi mar amfani ba. Saboda ni dama can tun da na tayi da lafiya ta har izuwa yanzu. Ras nake, ba ruwana da na Baturen, ba ruwana da na gargajiyar.
Don haka kuma baka taɓa jin wanne ya sha ya ce baka gashi ya samu canji ba?
Na Bature na ji suna faɗa. Na ji wai suna faɗa, amma ni ban taɓa gwada, ban taɓa sha'awarsa ba ma.
To, na gargajiyar fa?
Gargajiya, to, wasu suna cewa majina ce dama. In sun sha sun zub da majina ya nemi su amfani. In majina ba ta zuba suna nan kamar da. To, abin da nake ji suna faɗa kenan.
To, a batun illa ka taɓa jin rahoton wani illa?
Dangane da shi? Na Bature dai na ji suna faɗa. Suna cewa in mutum yana amfani da shi, jijiyoyi ne dama suke buɗewa, hanyoyin jini. Suna buɗewa. Ran da bai amfani da shi ba, to suna nan a riho ba za su buɗe ba. Sai da haka gabansa ba zai ɗaga ba. Sai ya nemo wannan maganin. Ya sha, sannan kuma ya buɗe, sannan kuma ya ji ƙarfin jikinsa.
Malam Sannu.
Assalamu alaikum.
Wai akwai masu magunguna da suke sayarwa, kuma wasu daga cikin al'umma suna saya da sunan yana ƙara musu kuzari na ɓangaren mazakuta. Kana da labari?
Ina da labari. Kaman na gargajiya ko na Bature?
Duka.
Dukansu? To, a kaman wanda dai na ji suna gargaɗi a kai, in sun ba da na gargajiya, wani yakan ce sati biyu, wani wata ɗaya, wani kuma wata shida ma akwai. Wani ma yau da ya zo nan gurin ya ce shi in ya bayar ma akan yi wata shida. Kaman na ƙarfin mazakuta kenan. Misalin ƙarfe 5:30 ya zo nan gurin.
Yana talla
kenan.
An samu mai siya?
Ba a samu mai siya ba. Ka san irin wannan maganin suna da yawo. In ba Allah ne ya taimaka wani ya tawakkali ya ce iya so ba, sai ya ku gomawa ba a samu ko ɗaya ba.
Ya batun waɗanda suke saya, kana da jin labarin cewa akwai waɗanda suka saya kuma suka yi amfani da shi?
Shi irin wannan magani na gargajiya ana samun wasu suna samun biyan bukata.
Ka taba jin labarin wanda ya sha kuma bai ya samu illa?
Ina ta ma taba samun labari wanda mutum zai sha ko ni ma na sha ba samu biyan bukata ba.
Oh, ka taba sha ne?
Na taba sha ni ma na taba sha ba samu biyan bukatan ba.
Yanzu kaman za a yi shekara nawa?
Eh, a shekara biyu ne baya. Shekara biyu baya ne.
To lokacin da ka sha misali baka ji wani canji ba ko kuma me ya faru dai?
Eh, na dan ji canji dan kadan amma bai fa awa biyu ba haka. Shikenan sai ya saki.
Cikin lokacin kuma ka kuma sha?
A ban kare sha ba saboda wannan in ban ji dadin sa ba yasa in sun zo ma mutun ya kari tallan sai yin kyalihi tibi.
To ka ji wani sauyi a jikinka na rashin dadi misali ko kuma wani abu mai kama da?
A lokacin a ban ji sauyin komai rashin dadi ba amma ya dan yi dai amfanin amma bai fa awa 1 da rabi ba haka sai ya saki.
Dan haka baka samu kwarin gwiwa ka cigaba da
uwa shi ne yasa ko na mame talan magani in yazo sai na tsurata
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa.
To kai tsaye yau muna tare da Dr. Bashir Yunusa na asibitin Malam Aminu Kano dan yayi mana karin haske akan illolin yin amfani da magungunan ƙara kuzari ga maza. Dr. muna yi maka maraba da zuwa shirin mu na yau da gobe. Mun san ka saurari shirin mu. Mafi yawancin mutane ba su san illolin amfani da waɗannan magungunan ba, me zaka ce musu? To doctor, ko kana
madadi na saurari shirin naku?
Na'am.
So muna magana ne akan magunguna da ake sha domin a samu ƙarin ƙarfin gaba. So in jika duba da farko me ke sa ma mutane su sha irin waɗannan magunguna? Akwai abin da muke ganin kaman psychogenic ko ban san da ake fassara shi da Hausa ba, kaman yanayin inda kwakwalwa da hankalin mutum ya kalla, wani kawai zai ga cewa yana da buƙatar ya sha wannan maganin saboda kawai wani ra'ayi nasa wanda ba za mu iya ganin shi a likitance menene dalili ba. Wasu kuma suna da ciwuka ne gaskiya da yake sa su sha waɗannan magungunan, kamar masu ciwon suga, yana taɓa yanayin tashin gaba, hawan jini, ko kuma wasu magunguna da ake amfani da su har ma da yanzu suna hawan jini ko ciwon hanta ko wani abu zai kawo mutum ya sami wannan cikin.
Na
uku wanda muke gani sosai a nan al'ummanmu shi ne wato angwaye. Wato angwaye waɗanda suka yi sabon aure kenan.
Za ki
ga wasu ba ka yi gane dalili ba, mutum bai taɓa aure ba ko bai taɓa fuskantar wata mace ba, ya yi ya san cewa ba zai samu tashin gaba ko wani makamancinsa ba. Wasu kuma keta, yana so ya keta ma'amarin shi sosai ya ji ya sha wannan magungunan. Wasu kuma kanga sukan sha ba su sani ba, kawai ka ga wani buzu yana ɗan shan wani tsami ko wani abu kamar da na samu wani ɗalibin jami'a. Ustaz ne kuma ya je gurin buzu ya ɗan ba shi magani sai ya sha. So sai a zakari ya mike kwana da kwanaki, kan ga ustaz zai a jami'a bai da aure ba zai tafi asibiti ya ce ga abin da ya faru ba, sai ya taɓoye ɓoye da abin shi har ya kai illar da ba zai iya gyaruwa ba. To waɗannan matsaloli za su iya samun mutum idan ya biyo idan ya sha waɗannan magungunan. Na farko dai shi ne mutum yana sha ma ba tare da abin da muke cewa indication, wato menene dalili. Likitoci suna iya ba da waɗannan magungunan a sha a bisa tsari, kuma me ye dalilin da ya sa likita ya ga ya kamata ya baka wannan magani? So kaga su ba su da wannan, ba su ba wani dalili. Na biyu za mu iya samun abin da ake cewa tolerance ko dependence ɗin nan, wato mutum ya zamanto ya dogar kan wannan maganin. In dai babu wannan maganin wato ba zai iya zuwa ma iyalin shi ba.
Haka.
Na uku abin da muka fi gani a nan al'ummanmu wato shi ne maganin ma ya yi aikin da wato ya huce aikin da ake bukata. Akwai abin da muke cewa priapism, wato mutum a zakarin shi ya tashi ya ki kwanciya. To kamar yadda wani ke bayani na jina cewa jini yana fita da zuciya da karfi ko hanyar jini suke buɗewa yake shiga cikin azzakari, wannan haka yake. So kaman daga mana da hanyoyin jini guda biyu wanda muke cewa suna kai jini ne wanda yake dauke da abinci da iska da kuma waɗanda suke ɗauke jini mara abinci da iska. To hanyoyin da suke buɗewa marasa abinci ne da marasa iska, su suke buɗewa jini mara iska da mara abinci ya taru a cikin azzakarin mutum su ne ya tashi. So idan ya daɗe a haka zai zamanto ya kumbura, sai ya hana hanyoyin da suke kai jini mai abinci da iska su shiga ciki. Cikin mutum ba abinci babu iska to ba rayuwa kenan.
Haka ne.
So da haka za ka ga idan mutum bai zo asibiti ba cikin awa 12 da ya samu wannan abin, to za ka ga akwai matsala yawanci azzakarin shi kan iya rufewa ma gaba daya.
Tabbe ja.
Ko kuma in ma ya zo asibiti in an yi gyara ba zai ƙara samun tashin azzakari ba.
Tabbe.
Wannan dalilin ne idan mutum ya zo ya ce ko ya zo asibiti sai mun kira ƴan uwa, mun kirawo iyalin shi, an yi ta bayani, an yi ta bayani, mutane ba su zuwa sai bayan sati, sati biyu. Wanda kai ka san ba ko ka gyara wannan abin ba zai ƙara tashi ba. Saboda su naman da yake cikin wannan azzakarin wanda yake amfani da wannan jinin ya kumbura to zai zama to ya mutu. Idan ya mutu sai ya warke da tabo. Kin ganin kika ji ciwo a cikin hannunki nan zaki ga cewa in ya warke akwai abin da ake ce ma tabo. Ajika tabon nan din ba shi da laushi irin na sauran jikinki wanda yake normal. So shi ma abin da ke faruwa a cikin gaban su kenan. So da ka ya warke ya zama to zai zama wannan abu mai tauri. Ko da jinin ya shiga ciki shi ba zai kusar wannan jinin ya kumbura ya ƙara tashi ba. So daga mutane da yawa ka ba su bayanin ma zaka yi musu gyara amma maybe azkari ba zai ƙara tashi ba sai su gudu. So wasu kuma ta ga irin wanda suka aure irin abin da ake ce ma ko ya fi ganewa da ake ce ma sugar mommy din nan ko
eh wata kan
yawa yaro ne karami ya je aure ta bace wata tara kuɗi ko mijinta ya mutu ko wani abu.
Haka
ta ga ita kuma tana da bukata takan yi mishi kore ta kokari ta ainihin convincing din shi ta sa shi ya daya sha wannan magungunan domin ya biya mata wasu bukatun tun ita ta riga ta saba cikin al'amuran da ya shafi aure shekara da shekaru wanda shi kuma ya zo kamar yanzu ya fara ko kuma ta saka mai abinci ma bai sani ba
to
so kin gani kawai shikenan daga ya zo da dare dan ci abinci sai ya ji komai ba abin da yake bukata sai iyali so kaga tun tana ya samu biyan bukata ko shi yana abin da har kuma akai level din wato in ji ce to bar ta kara na mutane ba su iya gane cewa wai ba wai yawan shan magani ne ke kawo wannan ba wanda sai ce to tun da yau dai mai gida yayi kokari bibin na kara mishi a cikin abinci kuma zai kara kokari da yawa har su kai level din da yaro zai zo kaga a zakarin shi ya tashi a kwanciya in ta kawo shi asibiti aka ce kuma an yi aiki ya zakari bai kara tashi ba dama abin da ta aure shi kenan ta yu
da daga
cewa ko ne ta dauke shi ta tafi wata kuma ma kun yi aiki a asibiti to za ku ga haja ta daina zuwa da yake biyan kudin magani da waye sai aka tabata so wannan ne daga cikin abubuwa an illa ta gaba da za ta iya samun wannan wanda yake amfani da wannan magungunan shine kasancewar ya dogara din cokar Allah shi sannan kuma zai iya samun ciwo na zuciya in ya da wani ciwo wanda bai kai yawan da zai iya damun shi ba kamar da wani ke bayani da zai cewa jini ke fara karfi daga zuciya so in za mu ba mutum irin wannan maganin in ya cancanta a bashi sai mun auna zuciyarsa mun ga cewa bai da wani kullun jini ko wani abu da yake sa zuciyar nan ba ta aiki sosai saboda ko mutum ya jima'i zai ji zuciyarsa ta ƙara gudu da makamantan wannan abu ko wanda suke shi a kasuwa ba su duba wannan abin wata ran kawai kana zaune kana gama wannan sai ga mutum ko ya sami ciwon zuciya ko ma jini ya yi tsalle ya samu wani illoli wanda kamar da yake cewa ya auri amarya ya sha maganin ya daina tafiya ko kuma amarya ta tsanar rasu
gurguma ya zama
yawa to duk sada illoli da ita wannan magani ta samu a zuciya ko kuma fitar jini ta karfi wanda ba dole ne ya tafi gun azzakari ba zai tafi a kwakwalwa zai tafi a wani guri in an samu irin wannan ya zama to an samu matsaloli to wannan su ne abu da suke faruwa to me shawara yes mutane suka sami matsaloli na tashin gaba wani bai iya tashi gaban sai tashi lokacin da yake bukata ko da akwai iyali da duk wani abu da za a iya masa wani kuma gaban sa zai tashi din amma ba zai zauna a tashin har ya zama to yayi jima'i da zai kamsar da shi ko gaban da iyalin shi ba wani kuma yayin gaban ya tashi kawai kafin ma ya jama iyalin munin ya fice so kuma yawanci munin ya fita din kuma azzakarin yana kwanta to akwai matsaloli da yawa wannan ko ba wai maza ne suke da shi kawai ba mata ma suna da shi akwai matan da duk za su sadu da nasu da majiranta ba za ta ji wannan gamsuwar ba da irin wasu abubuwa ba ma ga su a wannan al'umma ta mu saboda abubuwa da yawa da suka ta dandane mata wajen neman lafiya harkar kuɗi harkar sai mai gida ya ba da ikon ki tafi asibiti harkar duk likitocin maza ne ta ji punya da wata ce mai ai likita ne ina kwanta da gida na ba na jin irin wannan dai kamar a ci al'adu da yanayi na gurare duk yasa mata su ma fa da wannan abu wanda ne ya taba ga mu akwai matan ma da su ma suna shan wannan abu ba kike ba kamar zai kai suke sha to akwai mata ma da suke sha to duka dai wannan sune illolin su to abin da muke ba da shawara shine idan mutum ya samu matsalan nan ya tafi gurin wato wanda ya kware ta wannan harkar na farko zai duba ya ga ka tana ma da cuta ne ko ka wanta abin da ya mai irin yanayin tunanin kwakwalwar mutum psychogenic matsala inda dan adam zai tashi da safi in yana bacci ya ji azzakarin sa ya miƙe wanda wannan abu ne rutin ko yara kanana suna yi in iyaye suna duba su ga yayan su maza kullum su tashi da safi za su bi azzakarin su a tashi idan dai mutum yana iya samun wannan to ko da ya je gurin iyali a zakar da ya tashi to matsalar sa ba organic problem bane za a ce sai an ji an yi magani sai abu ne da yake bukatar wani a zauna da shi kawai a yi wasu maganganu a nuna mashi ko kuma a nuna a ita iyalin a ba ta shawarwari inda za a iya samun wannan abin to kin ga wannan sha magani zai iya zama musu ya musu illa matuka sannan waɗanda kuma ba su samu wannan tashin azzakari ko da da asuba da safe din da mace gaya miki
yake
da matsala ta ce akwai wani abu da yake kawo wannan matsalar to kuma idan yanzu ciwon suga ne yasa baka samun tashin azzakari kuma kaje kana ta shan wannan magani kuma sugar ka tana ta ƙara ƙarfi to kaga ba a yi maganin abin da yake kawo ba yanzu kuma kenan kullun sai dai kai ta sha watar ma din kana sha yana aiki har yanzu ya kai matsayin da bai aiki tunda shi wancan sugar ka fa shi ya ma rugurguje duk hanyoyin jinin da kuma hanyoyin da aka kai sako
haka eh wato doctor akwai wani mai sauraron mu a cikin amsoshin mu ta hanyar Facebook Malam Idris Abba ya faɗi cewa wai idan maza suna da kwanciyar hankali matsalar samun kuzari za su samu warware wannan matsalar mecece dangantakar kwanciyar hankali da kuma samun kuzari
shi da abin da yake miki wannan psychogenic din da yake miki a turanci wato yanayin tunani da kuma mu'amala da yanayin ya dauki rayuwa idan kana da mace mai matsala ba kai kaga mun yana da mata biyu in yaje gurin wannan sai ya samu tashin azzakari in yaje gurin wata sai ya zama to azzakarin sai ya tashi to kin wannan ba za ki ce wannan wata ce da za a ji a nemi magani ba abu da kike ce mai yanayi ne na mu'amala maybe wannan mata ta fi kawo tashin hankali da hatsaniya a gida sai ya ji kawai da kai ya zo gurin da sai ya ji azzakarin nasa ya tashi amma kuma gurin ɗayar sai ya tashi so akwai abu da kike wannan na partner ne abin da yake kokari ya kawo kwanciyar hankali ko rashin kwanciyar hankali tabbas in akwai rashin tashi in akwai tashin hankali babu sha'awa yanzu misali gama ce mutum yana gidan shi ruwa ya barle ya shigo mutum ya koya tare da iyalin shi zai ji sha'awar tagu kira kokarin ya za a tsira
haka ne ba
yawa ko kuma ita hajiya kullum tana ba da matsala daga ya shigo gida zai ci an yi rikici da wannan an yi waye ko kuma ta fa mishi yara marasa tarbiya daga ya zo gare sara sun yi kaza tun kafin ma ya lokacin kwanciya ya ji yana da bukatun ta hankalin sa ya baci ya waye wannan gaskiya ne amma wannan ba abu da ke da kuma kin ne mutum ya je sha wancan maganin ba kenan
kware da gaskiya
matsalar shi shine wannan rashin kwanciyar hankali a tsaya a ga ya za a yi a gyara shi
haka sannan kuma bayan haka doctor shi dai wannan Malam Idris din ya ba da shawara cewa ya kamata ma'aurata musamman maza su dinga yawan cin kayan lambu me zaka ce game da haka
da dai lokaci ya kore
kuma dai gashi mun so mu ji bayanan ka amma kuma lokaci ya kore likita za mu dakata sai kila sati mai zuwa za mu sake baka dama kai mana bayani akan wannan mun gode yawa Madalla Dr. Bashir Yunusa kenan na asibitin Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Karshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Sai kuma gobe juma'a in Allah ya gwada mana za mu sake haduwa da ku a wannan zauren inda za mu maida hankali akan nishadi, jin daɗin matasa da ma tarihin al'adun Hausa. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da wanda ya hada mana sauti da bada umarni Mr. Daniel da kuma injiniya mu Mr. Skipp ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.